أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وجد على مدعو كنت لكي بيبام يكون زمع ومن شيء وتفسير مو a yau ranar biyu ga watan Ramadan 1441 bayan jirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 25 ga watan 4/2020 miladiya, a inda muke karanta tafsirin suratul Baqara a jiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala bayan gabatarwa da muka yi muka ja hankalin junanmu kan wannan al'amari da muka ciki na babban dama da Allah Ubangiji ya bamu ya kawo mu wata Ramadan, wanda mun san wasu da yawa wanda ba muna tare da su bane, kuma Allah Ubangiji ya ɗauke su ya ba su damar wannan babban ibadar ba. Saboda damar ce da ya kamata mu yi amfani da ita, inda Allah yake amsa addu'o'in bayansa, yake haba-haba wanda duk ya tsaya kai da fata wajen kula da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, musamman taimakawa bayan Allah masu rauni da suke cikin bukata da yunwa, musamman halin da ake ciki a yanzu na wannan annoba ta hana mutane duk duniya sakat, ba nodaci ba talaka sai dai wani ya koni, amma kowa na cikin damuwa tashin hankali. In kira kuma na karnanatawa cewa kamata mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu tuba zuwa gare shi, mu ɗauki aniyar gyara wannan abin da muka daɗe muna ɓatawa tsakanin mu da shi, tsakanin mu da 'yan uwanmu, kuma mu bi hanyoyin da duk za mu ga Allah Ubangiji ya ɗauki wannan na annoba ta kowace fuska da za mu iya. Hanyoyin da aka ba mu na ɗaukan mataki, an ba da shawarar cewa a riƙe su duk abin da ma'abarta ilimi suka faɗa, likitoci da hukumomi, mu riƙe shi mu yi haƙuri. Mun san muna cikin takura, muna jin cewa ana zaluncin mu, an takura muna, amma da wannan ba zai hana kai kuma na ka ɓangaren ka yi shi ba. Idan muka riƙe wannan da izinin Allah, muka kuma yawaita addu'a, muka matsa wajen kusantar Allah da taimakon bayinsa, mu kama gaba da kyawawan ayyuka da izinin Allah, wannan abu zai zama shi labari, zai zamanto ainihin abin da yake ya zama cikin abin da kullum za a ci tunowa, ana farin ciki kuma ana mamaki da Allah Ubangiji ya jami da shi. Na roƙon Allah da suna ya sami fiye kyau da suna mutum fiye ɗaukaka da ya yi wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babban masifa duniya, ma Allah Ubangiji ya yi mana, wanda kuma yake da ruwa da tsaki wajen kama mana al'amari, Allah ya tura masa abin da ya jami wa kansa. Abin da sananne cewa ana cewa akwai hannun kakari a ciki, akwai hannun manya-manyan ahashin duniya a wajen kambama wannan abin, ko ke kira shi ko yaɗa shi, akwai labarai masu ƙarfi a kan haka. Tabbas idan haka ne, to mun san Allah Ubangiji ba zai ƙyale su ba, domin Allah Ubangiji ba ya barin zalimi zauna lafiya, yafi yin da zai kuma kan mashirkiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu a wannan ƙasa akwai rangwame, akwai sauƙi, sai dai akwai ƙarancin wayewar ɗaukan mataki da ya kamata kowane ɓangare da talakawa da kuma mahukunta. Talakawa wajen ɗaukan matakin da ya kamace su, mahukuntan wajen rage gargaɗi wa al'umma da sauransu. Bayan nan mun karanta ainihin aya ɗaya, ita ce aya 233 cikin suratul Baqara, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kan shayarwa. Muka ce jumhurin malamai sun taɓa kan cewa wannan shayarwa, ana magana a kan shayarwar macen da ta rabu da mijinta a daidai gaɓar za ta shayar da kanta. To mai karatu ya karanta mana ita, kuma mun yi tafsirinta da Hausa, mun tarjama na aya. Sai dai a bisa al'ada muna karanta tafsirin Imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi, Tafsirul Karim al-Rahman, wanda za mu ƙoƙarin karanta shi in Allah da, amma don mu nemi albarkar maganar Allah don mu karanta aya da take a gaba, domin sai ma'adisu baki ɗaya mai tafsirin sun Allah da malhasin. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
الله أعلم يا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وأند سكن متدى لتشكينكم ما قد ركرايكم سوء سكن بروان الرعيوار ويذرون أزواجا سكن برماتا ينسوء يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة za su jira lokaci da kansu za su jira har tsawon wata 4 da kwana 10 za su jira ma'ana za su idda kenan ba za su tafi zuwa ga wani auren ba sai bayan wata 4 da kwana 10 hikima zahira a wannan hukuncin shine a lokacin ne za a tabbatar da cewa babu komai a cikin matar ita wata miji ya mutu ya bari za a tabbatar cewa babu komai a cikinta ma'ana babu ɗa wanda yake ɗan tayi a cikinta domin wata 4 shi ne cir lokacin da zai zamanto in dai akwai wani abu a cikinta duk jinkirinsa ya yi wata 3 an busa masa rai ya shiga na 4 ya fara motsi za a ji shi har ma saboda yanayi na hikimar Allah subhanahu wata'ala ya ƙara da 10 saboda ko kuskuren lissafi ko makamancin wannan za a ƙara da 10 tabbas in dai akwai wani ba a cikin cikinta to wannan abin zai motsi za kuma a ji don kada a haɗa nasaba a haɗa ɗan wancan wanda ya mutu da ɗan wani wanda kuma za ta aura daga baya a ce ai an na farko ne ko a ce na biyu ne Allah ubangiji ya sa wannan dokar dole ne a tabbatar lokacin da mutum yake da rai ya saki mace za ta jira wata 3 ne ta yi al'ada sau 3 galibin mata al'ada ko kuma da suke ba su al'ada zama sun yi wata 3 tsofaffi ko kuma ƙanana to wannan shi kaga an bari akwai yiwuwar akwai a samu wannan abu akwai yiwuwar kuma ya zamanto babu ɗin to amma tunda kai kana nan da ranka kai ka san cewa matarka ta samu ciki ko bata samu ba ta yi batan mota ko bata yi ba sai aka bar shi wata 3 ba tsananta mata ba kai kuma an baka dama ka yi naka ainihin wucewar a lokacin ka yi tunani ka dawo da matarka da sauransu amma wanda ya riga ya mutu magana ta riga ta kare matan nan tana da ciki ba ta da ciki ya sani bai sani ba ta sani ba ta sani ba Allah ubangiji sai ya daukan mana lokaci wanda yake zai yanke duk wannan tunanin zai yanke wannan abin da zai je ya dawo wa ɗin samu matsala ta sa wata 4 da kwana 10 a lokacin komai cikin ikon Allah ya fito fili ya bayyana a lokacin ne abin da ake cewa ta kaba da mace za ta zauna ta yanayin ba kwalliya ba magana da maza ba yawan fita daga gida in banda larura duk cikin wannan wata 4 da kwana 10 din haka za ta yi su idza balagna ajalahunna idan suka kai lokacin da kansu balagna su suka kai lokacin nan nasu da muka buga musu wata 4 da kwana 10 ya cika su suka sha wahala su suka yi jira aka hana su da abin da ransu yake so na kwalliya na sukulan maza na su fesa turare ta yi yawace yawace ta miƙi ƙafarta ta bude idanta shi sa ta ce balagna ajalahunna su din ne suka sha wahala suka kai wannan lokacin nasu fala junaha alaikum to babu laifi a gare ku ku waliyai waɗannan shari'a ta sa ku dinga kallo kuna duba kuna nazari kuna shawara kuna sa ido ga mata kuma shi dole sai da wali kuma wali sai da kallo sai da kulawa sai da dubawa sai da sa baki sai da sa ido ba ce sun zama sai ijinawa wajibi ne wali sawa'un uba ne kanin uba ne babba ne wa ne da ne duka na iya zaman kawai liyan mace ita ɗabi'an mace tana da jan hankali kuma tana da raunin hankali saboda haka dole sai da ana kulawa Allah ce to in san kai lokacin to kowaliyansu babu laifi a gare ku fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf idan suka yi wa kansu abin da suka ya dace da su bil ma'ruf gwargwadon mutunci gwargwadon ya kamata yawwa haka in suka gama wannan iddatar su suka gama ta kafa su to kada a tsangwame su kada a takura musu idan yau ta gama iddarta gobe ko jibiyo ne zo ce na santa ta ce ta yarda za ta tafi gidansu ta je ta aure ta zama laifi har wanda ita samu ta baki babu ruwanku kar ku sa a ranku cewa kun yi laifi ko sun yi laifi Allah ya ce abin da suka yi wa kansu bil ma'ruf na mutunci ba wanda ya sa kansu a ciki kar a ce ta yi gaggawa a ce za a matsa mata kada kuma inda ce ita tana alhinin mijinta ta mijinta da suka rabu ta kamata ta fara sakewa tukuna ta fara dan rayuwa tukuna kafin ta shiga hannun wani mijin ta takura mata abin da zaba ta kanta Allah ubangiji ya ce a batta idan ta sha wahala ta sha dawainiyar ta bil ma'ruf amma a mutunce abin da yake ba sabo ba abin da yake ba karanta ba abin da yake ba na kasanci ba abin da yake ba na asha ba wallahi ma ta'maluna khabir Allah ubangiji kwararre ne mai cikakken sani da duk abin da kuke aikatawa saboda haka kada ku kuskura sai abin da yake Allah zai kama ku kuma yana kallon ku na lissafin duk abin da kuke kuma kafin ku ya sani in kun yi kun boye a zuciyarku ya sani subhanahu wataala wannan ayar kenan an dora ta akan ayar da muka jiya take magana akan shayarwa subhanallahi wa bihamdihi alqur'ani min suratul baqara shike take da hukunce hukuncen mata hukunce hukuncen da suka shafi zamantakewa da mazajensu da abin da ya shafi saki da abin da ya shafi ciki da abin da ya shafi shayarwa da abin da ya shafi idda idan an rabu to gashi hadda iddan mutuwa ma shari'a ta zo ta yi bayani dalla dalla kan abin da za a yi Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala a ayan matajiya da Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn sai ya ce hadha khabarun bi ma'nal amr ce wannan labari ne mai ma'anar umarni labari ne mai ma'anar umarni tanzilan lahu man zai mutaqarrir an saukar da shi a matsayin abin da yake tabbatacce kowa ya sani umarni ne amma sai aka ba shi a matsayin labari ko da ma'ana kowa da ya sani ya dauka yana aiki shi kenan cewa al walidatu yurdina auladahunna umarni ne ake bayarwa alladhi la taju ila amrin aka ba da shi a sigar labarin da kamar ba ma sai an ba ku umarni ba dama kowa ya sani haka ake yi da an yurdina auladahunna hawlayn cewa su iyaye mata za su shayar da ƴaƴayen su shekaru biyu kamar yadda faɗa a jiya umarni ne ba na wajibci ba magana mafi inganci shine cewa Allah ubangiji ya ba da hukunci ne na shari'a cewa iyayen nan mata haƙƙinsu ne aikinsu ne ba wai dole sai sun yi ba kuma da wai sai a gaba da tunanin cewa Allah ya ce ba za ta ba ko makamancin haka dan a samu ta a bata to amma Allah ubangiji ya ba da kamar hukunci shi mala amma yana ganin cewa umarni ne to sabani ne malama kan wanda firo na aya yurdina auladahunna hawlayn za su shayar da ƴaƴayensu shekaru biyu shi yana magana Imam Sa'di yana magana akan cewa dukkanin mata iyaye mata amma abinda jumhurin malaman da suke tafi akan cewa ana magana akan mata ne da aka saki kuma suke da ƴaƴa za su shayar da su su ake magana in tana karkashin wannan magana ba ta taso ba na ma an riga an san abin da za a yi haka ake yi amma idan ba kwa tare to shine wannan hukunce-hukuncen suke saukowa a ainihin ubangiji yake ba da wannan labarin dalla-dalla don ya nuna cewa ga abin da ya kamata a yi kada sakin ya hana su shayar da ƴaƴayensu hawlaini shekaru biyu hawl yana nufin hawala juyawa saboda ka shekara ta juyu zamani ya juyu an yi shekara daya daga watan Muharram zuwa watan Zulhijja. Muharram na kamawa an shiga wata shekara kenan, abu kenan kowane wata in zagayo to an yi shigar sabon shekara. To sai an yi wannan guda biyu wata goma sha biyu sau biyu, wannan shi ne ainihin cikakken shayarwa. Allah ya ce haulaini kamilai sama da cewa lamma kana da haulin zurgu alkamil, saboda kasancewar shekara alhaul shekara ana faɗinta akan cikakke wa alam uzamil haul, ana kuma faɗin shekara akan watanni in ya aka kai mota takwas wata goma ana ta shekara ai shekararsa kaza yana kaza shekararsa ta ila biyu da wata takwas kuma wata goma za ta shekararsa uku yana kaza. To wannan abin ya sa Allah ya ce haulaini kamilaini, cikakkun yake nufi a nan wajen, ba wai kusurce ba, ba a faru dimension ba da ake ce, a cikakke shekara guda biyu kusa 24 kenan. Liman arada an yi kimar rada'a, ga wanda yake so ya cika shayarwa. Fa idza tamma ar-radi'u haulani, idan shekaru biyu suka cika ga mai shayarwa, ga abin shayarwa ma'ana jariri ya cika shekara biyu, fa qad tamma rada'uhu, to shayar da shi ta cika. Wa sara al-labanu ba'da dhalika min manzilati sa'il al-aghdiyati, nonon bayan nan nonon wata sai zama kuma sauran abinci ne zai ci. In an ba shi nono bayan nan to kuma a ba shi tuni ko a ba shi sarlak ko preso ko mene ne aka ba shi duka ya zama abu da, ko a ba shi kamu ko a ba shi kunu ko a ba shi nono. In ka shekara biyu ta yi to ya zama tuni abu ta yi, amma kafin shekara biyu in aka ba shi nono akwai wani hukunci da yake biyowa baya, shi ne malam zai faɗa. ولهذا كان رضاء بعض الحولين غير معتبر الشاهد نون ان aka bayan yaro cikin shekara biyu ba a karga shi shar'ance ba shi hukunci kamar ya sha ko kwani ko kunu ko tu kuma kamar cin wannan fala yuharrim ba ya haramtawa. To wannan shine mahal shahid, shi shayarwa ko ita shayarwa idan aka shayar da yaro wacce ba uwarsa ba ta shayar da shi shayarwar da ya koshi ya shaya sha har ya tashi ya bari, ba saɓani a ce sai ya kai tsotsa goma ko tsotsa biyar wata mazaban ma kamar mu a Malikiya ko tsotsa ɗaya ko biyu, amma ya mafi ingancin magana idan yaro ya tsotsi nono ya koshi daga wajen wata mace so ɗaya, wannan tsotsan ya zamanto dalilin haramci tsakaninsa da wannan mace, ta zama uwarsa kuma ‘ya’yanta sun zama ‘yan uwansa kuma mijinta ya zama babansa, mijinta da ke ƙarƙashinsa a lokacin ya zama ainihin babansa, sannan ‘yan uwan mijinta ‘yan uwanta sun zama kawunansa da babbaninsa, ba a wuri tsakaninsu kenan, ba a wuri tsakaninsu. Shi ne ya haramu minar rada'ati ma ya haramu minar nasr, abin da ya haramu daga rada'a shi ne yake haram, abin da yake haramta daga nasaba ko daga haihuwa a wani lokacin, ma harum min alwilada. In aka yi jefa to kaga da mamanka da babanka da kawunninka da gwaggwaninka da babbaninka da kawunninka haka da ƴan uwanka to dukkanin su sun haramta a gare ka. Wannan hadisi ne ingantacce kuma malamai sun yi jima'i a kan hukuncinsa, saboda haka mu nan a ƙasar Hausa kuma ba mu da wannan hukuncin ta abu wannan shayarwa da ake ɗauka a kai wani waje da sauransu, amma dai tana faruwa. Malamai suna ainihin jan hankalin mata in an je gidan suna ko taron mata, wata tana ba wa ɗan wata yana kuka da bi da babu ilimi sai a ɗauki wata ta ba shi nono ya sha ya koshi ya shiru ya bacci. To in aka fito da aka yi haka to wannan abin haramci ya shiga ‘ya’yan wannan matar, wannan ba zai aure ta ba. Amma kuma da bambanci ‘yan uwansa shi ba za su wannan hukuncin ba sai hukun su ba. Saboda haka kamar Malam Hassan da Hussein, idan Hassan ya sha nonon to shi Hassan shi aka haramta wa ɗan wannan gida, amma Hussein shi zai iya zai aure a cikinsu. Shi ne ɗaya bambanci guda ɗaya da aka samu tsakanin wannan da wancan, saɓani da haihuwa ce, in haihuwa ce da wa da ƙani da babba da ƙarami dukkan gidan ya haramta, amma a shayarwa shi kaɗai abin ya shafa, to shi ne ya sha wannan nonon. To dangin wannan masu nonon shi ba zai aure su ba, amma uwansa ko kanta zai iya aure a cikinsu. Wannan hukunci ne wanda yake abin tubawa, ban sani ba ko idan an yi mutuwa idan yaro ya mutu idan uwar yaro ta mutu ana dauka a bawa wata mata ta shada to wannan anan ne hukunci zai tabbata ya kamata a kula sosai ba hukunci ne shahararre ba a cikin al'ummar mu tunda ba a bayar da ta a fitar da shi waje je shi nono amma dai shari'a ta zo da wannan ya kamata a kula da shi to shine malam yace idan dai nonon ya sha bayan shekara biyu to ba zai yi tasiri ba in ba shekara biyu ne sai aka dauka aka ba shi to wannan ba zai hana ya aure ƴan gidan ba saboda yanzu baya buƙatar nono wa yu'khadhu min hadha an-nass wa min qawlihi ta'ala wa hamluhu wa misaluhu 30 shahran wannan aya والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه زوانا لفضنسا وحمله ومثاله 30 شهرا وصل الانسان بوالديه حسن احمد امه كرها ووضعت كرها وحمله ومثاله 30 شهرا اتو الله يجي ما يبيك كم مكوسيه ديا غدا يو بدس لو ما يبيك تا دوكي كتنا cikin wahala ala dole tana shan wahala kanka wa hamluhu da daukar cikin sa wa fisaluhu da yayi shi 30 shahara wata 30 to wannan guda biyun ya hada wannan ayan guda biyun sai ka ce a cikin wata 30 idan ka dauki wata 24 wanda waccan ayat suratul baqara su muke akan cikin nan ka ce za a shayar da yaro wata 24 daga nan sai ayi shi don kai kwashe watannin na yayi na da shayarwa 24 a cikin 20 30 da Allah fada a cikin wannan cikin hakafu ne ko eh to a cikin wannan duba 30 sai ka kwashe 24 saura 6 so saboda haka kenan za a iya samu haifi yaro cikin sa wata 6 a samu cikin sa dan wata 6 haife shi a shayar da shi kuma wata 24 to wannan 30 ya cika Allah ce da daukan jikinsa da yaye shi wata 30 don ka kashe kwanakin kowacannin yaye shi ne guda 24 biyan ya rage shi da ya rage shi shi ne malam yake cewa wannan ayan guda biyu suna nunawa anna aqalla muddatil hamli mafi karancin lokacin daukan ciki shi ta 26 ne wata 6 za ka samu ciki a yau abin da ya fi shahara a likitancin da ko likitoci da nan hata na basuri shi ne cewa sai wata 7 don kasa da wata 7 baya ainihin rayuwa amma wannan aya ta nuna cewa wata 6 ma za a samu ciki kuma a haife wa annahu yumkin wujudul walad bi hadha a samu ba a cikin wata 6 to likitanci shi ma daga baya likitoci sun ƙara samun bincike mai zurfi sun tabbatar da cewa dan wata 6 yana haihuwa amma kan ko ba kai na aiwa shi da yawa abinda suke yi dan wata 6 ko dan wata 7 ko dan wata 5 ma yanzu suka iya cewa za su shi cikin wannan kwalbar da suke sawa ai nasin dinsa a raine shi har ya kai idan zai kai kwanan da zai fitowa dukkan shi nan mai kasa da sauransu to wannan wallahi alam in akwai wani abu na kanikancin dan adam za su sha cikin wani yanayi zai iya kaiwa har wata 5 amma dai ana samun dan wata 6 ya rayu ba tare da sha cikin incubator ko wani abu ba za a samu yaro dan wata 6 ya rayu an samu ya tabbata malaman musulunci sun tabbatar da haka a tarihi malaman likitanci ma sun yadda da haka daga baya sai ƙara bincike sai ga wannan ijazin na alqur'ani sai mafi yawancin ciki kuma fa wannan karancin ciki wata 6 to maximum fa wasu malaman suna cewa wata 9 ta tsari wasu ce wata 10 ko ana samun wanda suke ko kuma suke lissafi ko kuma wani abu dai wani sun ce shekara wani sun ce shekara 2 wani sun ce shekara 3 4 har shekara 7 malaman fikihun suna cewa ana samun ciki shekara 7 wasu na faɗin wasu da aka haife su a haka kowane ko a ce a tarihi a kowane da aka mutuna rabi'atul ra'ayi sai daga cikin malamai imamu na malik rahimahullahu ta'ala ma fiye su tafi bica ta shekaru tana ɗauke da cikinsa ina cin aƙalla shekara 4 ko makamacin wannan saboda haka wannan maganganun su wasu malamtakin suke daukar ce in dai har mace aka sami da ciki ba su shige wannan shekarun ba kamar su shekara hudu ko shekara bakwai din to ba za a tuhume ta da zina ba sai a maida hukunta hukuncin cikin mijinta ne wanda ya mutu ya bar ta ko wanda ya tafi ya bar ta shekara hudu ko shekara bakwai din ko makamancin wannan amma dai wannan binciken likitanci ya tabbatar da kuskuren wannan kaula amma kuma babu shi a cikin Qur'ani wanda daga shi a cikin Qur'ani kuma alhamdulillah ya tabbata a likitanci su ma sun gano cewa dan wata shida yana yi amma maximum din wata goma shi ne abinda malaman musulunci suka faɗa ko malaman likitanci sun yi da haka cewa ƙa'idina kai a wata goma domin su ce idan aka shiga wata goma to mahaifar lalacewa take ce yaushe sai ya ɗan ya mutu sai na za a ci biyar zuwa shekara uku shekara hudu ko shekara bakwai a ciki jariri yana ɗauki shekara bakwai sannan ya tashi wannan magana babu ita mafi yawancin malaman fiko a wannan zamanin sun tafi cewa cikin da ya shige wata goma to ba ciki ba ne ba wani abu ne daban inda aka samu sabanin haka ana samu to wannan abu ne na mu'jiza kuma da Allah ya mu'jiza a harkar cikin na Maryam alayhis salam lokaci ɗaya aka hura cikin kuma lokaci ɗaya Allah ya mu'jiza ya haifar da cikin to wannan abu ne na mu'jiza Allah yana halitta abin da ya so da tsarin da ya so wannan ba a lissafawa da shi a cikin harka ta hukunce-hukunce na shari'a da sauransu amma in an samu za a iya jinjikawa a yanzu ina tunawa ana faɗin kaya Sheikh Al-Aziz bin Baz rahimahullah sarki malaman Saudiya zamaninsa shekaru goma sha ɗaya da suka shige ya yi wannan hukuncin ya samu matar da ta ta abu sabbin cike da komai ya tabbatar cewa watan ta fi shekara na ji shekara biyu ko shekara uku da ciki galibi abin da yake faruwa a likitanci abin da suke cewa matan ne suke samun wani abu a cikinsu kumbura suna ce masa alhamdulillah kafin a larabci cikin kariya sai su dinga nuna jin kamar ciki ne kuma al'ada ta ɗauki musamman mutum da ba ta haihuwa ba akwai wani abu naman sunansa ko kadar suke ce masa kadar da yake kumbura cikin mace abin da yake na ciki za a amma aka gano aka yi fefe ta aka yi masa operation za a cire shi za a gan shi wata halitta ce babban kamar jariri ɗan ƙarami haka sai a cire shi a jefa da shi ciwo ne yana ma hana masa ɗaukar ciki da sauransu ciki wannan abin shi yake damun mata a tarihi su dinga cewa a yi ciki ne da su kuma kamar shi wannan amma da ilimi na zamani science ya ci gaba likitanci an gane cewa wannan abin bai yi ba kun kuma ya yi to wani abu ne na mu'jiza Allah wa ubangiji ya kawo ba wannan bane saboda idan mace aka same ta da ciki bayan mutuwar mijinta watanni sama da goma to wannan sai a bi cikin cikin da Allah yake ba cikin wancan wanda mutum bane ba wallahu ta'ala ala Allah ya ce cikin tafsirin malaka wa alam mauludi lahu ayal ab wanda aka haifa masa ina nufin uba kenan ya wajaba a kansa rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf ci da su istifatar da su gurgudan iko gurgudan ya kamata wala ce wa hada shamilul lima idza kan fi ibali aw mutallaqa wannan ya hada idan mace tana cikin igiyar ta ko kuma an sake ta fa inna al abi rizquha ya wajaba kan uba ya kula da cinta da shanta aina faqatuha wa kiswatu wa istifatar da ita wa hiya al ujratu lir riba shine ladin da ake bawa mai sharo idan mace kanta mace aka saki ce kaga za a bata kudin ta da sanda ya ba ba haƙi akan ta dan nan dan ta ne shi sai Allah ce al mauludu lahu wanda aka haifawa wanda aka haifawa to tunda shi aka haifawa to ita kuma ita ta haife masa ta yi masa dawinya ta yi masa dakon jiki ta yi masa dakon naƙuda har ta haife masa yanzu kuma ya saƙe ta alaƙa take tsakanin su ta ƙare wannan ɗin yanzu nauyin sa ne saboda ka zai kula da shi zai ba ta abinci ya ba ta tufafi iyaka abin da ke bukata ladanta na wato ainihin wannan ko dagon da ce masa cikin da tare da shi kenan dalla hada wannan ya nuna annaha idza kanat fi ibalihi idan kana igiyarsa la yajibu laha ujra fa la tuladat sadaqan kayan na fasul kiswa banda ciyarwa da tafatarwa da yake mata da mabalus na matarsa ko kullum bi hadbi halihi kowa wa wadai yi fasa فلهذا قال شيء الله لا تكلف نفس الا وسعها ba dorawa tarai sama da abinda za ta iya dauka sai da abinda za ta iya shine abin za ta dora mata wala yakallafu al-faqiru an yunfiqa la yabqa al-ghani wala dorawa talafi ciyacce ban mai ainihin mai kudi ba wala man lam yajid shay'an bin nakud hatta yajid haka nan wanda bai samu dama komai din ba ma ba zai iya bayarwa ba shi da shi ba shi da abin shi yau bale na gobe sai ila mashi sai ya rabu da matar kuma Allah ta rage an samu ciki to ba za a gallaza masa ba ce sai ya kawo ba a fida abishi ba shi fida abishi ba shi auren gaki dai ana yin sa da ba shi mashhurin zamanin sahabbai kuma shi da yake ana fadi ni kawo tafwi zauna a tattauna to nawa ne sai kin nan 10,000 ce sai yanzu babu 10,000 nan to a kawo dan wani abu to ga 2,000 ga 3,000 in sai za a biya ragowar lokaci kaza duk wannan shi alqur'ani Allah ubangiji ya yi wannan bayani ya kuma halatta saboda yana rayuwa zamaninsu akwai talauci daga baya an samu wadata mun mayan zamanin mu an samu yanayi na karancin abin hannu ba abin laifi ba ne ba abin a sha ba ne ba a shayar maka ta can ka bayar kar ka noke ka gudu masu ɗan suka kai irin wani sai su shiga duniya shi ke nan sai an manta da su shekaru ɗan ma ya girma sai kuma ya kullu kuma ya zo ce da haɗinsa ne to duk wannan abin da aka yi in an so sai ya biya shi gwara ma tun a cikin mutunci a zauna a yi rubutu a nuna cewa duran da Allah ya ba shi iko zai ba da kala da kala da kala ma har ka samu ba shi ne ƙarshen rayuwa ba ba shi ne ƙarshen magana talauci mutanen da Allah ya fi sa duniya suna cikin talauci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin talauci muna iya tuna hadisi nan da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi zai kace masa ya rasula ka aure ni annabi ya kalle ta ya kau da kai wani mutum ya tashi ce Allah ne ka aura mai ita me da kai aka tattauna ba shi da komai wallahi khatamun min hadidi ko zoban ba shi da shi zoban karbe ba shi da shi amma dai yana da wani abu na suratul baqara a cikin koya mata suratul baqara don ta shine sadakin ta hani halauci ba za a ce sahabi ya mutu biyautar da yake jikin sa zanin da aka da yake daura a kugun sa in aka yafa shi a kansa aka rufe kansa ba zai rufe kansa ba arabin garin zai rufe kansa saboda karshe ba shi ne yake nufin mutum ya halaka ba mutum zai iya zauna cikin rashi kuma zaman to dan aljanna yan ga su ma suka fahimta matsayi a cikin aljanna saboda ga karmu dinga ya ki halal ya ki haram mu dinga rikici muna wulakanta kanmu da namu akan wannan abubuwa akan wato yanayin abin duniya la tudara walidatu li waladiha ala mawlidi lahu bi waladi ba za a cutar da mahaifiyar ɗanta ba za a cutar da abin da aka haifa masa da ɗansa ba yace la yahillu an tudara alwalidatu li sayyidi waladiha bi halatta a cutar da uwa ba saboda ɗanta amma an tumna min irda'i a hana ta sha da shi aw la tu'ta ma jibu lahu min nafaqa ko kuma a hana ta abin da ya wajaba a bata na ciyarwa da tufatarwa aw al ujra ko ladanta idan tana wajen bi halatta ba wala mawlidu lahu bi waladihi shi ma kuma wanda aka haifa masa uba kenan bi halatta a cutar da shi bi waladihi a jinin ɗansa bi an tamtana min irda'ihi ala al mudarra ta ki shayar da dan abu da hanya ta cewa da mata da cikin aka yi ta kai kishi aka rabu wata ma ba ma rabu aka yi ba ita dan ku fi masa dan ta gidan su jariri tana jin zuciya tana kuna tana jin ba dadi amma dan ta da uban ta gidan masa da sai tana ji zakat tana masa cewa ita ce kadai gatan sa in bai dawo da ita ba haka an cuce shi kila ba shi da lurar ta kila ba su ji da ita ba watakila akwai dalilan da ya sa ba za su iya zama tare ba to in aka yi haka an cutar Allah ya ce bai halatta ya haka ba a wata tsoro ba ziyar can alwajib ko kuma ta nema kari a kan abin da aka tattauna aka yarjejeniya za a ba ka 2,000 kullum a sati 3,000 misali sai da ci dole sai ya kara mata ko an hau da daga nuna darar ko kuma irin wannan abubuwan na cutarwa wadalla qawluhu mawludun lahu fadda sai ya ce mawludun lahu wannan fadin Allah ce bai ce alƙalmi ba su ce mawludun lahu wa alla mawludun lahu wanda aka haifa masa ne sai Allah fada haka an fada zuwa da ajiya hankalin cewa shi fa uba shi ake yi wa haihuwa kuma na fada zo sannan nasa ne aikin sa ne wahalar sa ce auyan sa yake ita uwa mataimakiya ce amma nauyin ta yana wuyan ubansa لأنه مهوب له دوم شيء أكباوة دا شيء أكباوة كافو أفضل جنجنا سادة أوسا سادة جنجنا شدة أوفاسا ولأنه من قصبه سوالا كما أيكي فرن شيء دي بعد سلاكي شيء شيء دا ماتر دا صورا أبوا دي مستوينيا كافو أسامشي صورا كان أباني شيني قاعدة الشريعة شيني قاعدة غالبون الآدم في الدنيا كوبا مسلم شبا نانا أباني wa shine jagora a harkar gida kuma shine mai dawainiyar gida shi yasa idan uba bai yi wa ƴaƴansa abin da ya kamata ba na rayuwa zai zama to ana cikin matsala zai zama to ƴaƴan nan ba su yi masa biyayya suna shakuwa da uwa saboda uwa ita ce ta kusanci da su ko a musulunci Allah Ubangiji ya ce a kyautata uwa su ɗauka ban kyautata uwa amma mallakin ɗaya in ana mallaka ba mallaka ce irin ta dukiya ba amma dai jinginar da ɗawainiyarsa da jakkunsa da alherinsa da sharrinsa duka da tarbiyyarsa da samun da rashinsa duk yana wuyan uba shi sa Allah ya ce wa alamu wuludi da wanda aka haifa masallan shi ne zai ɗauki ɗawainiyar rizqu hunna ko kiswatu hunna ya ci da su shayar da su kan zalika jaza lahu al-akhdhu min malihi shi ya sa daga fahimtar wannan malamin da wasu malamai suka ce ya halatta uba doki abin da yake so a dukiyar ɗansa radiya aw lam yarda ko ya yadda ko bai yadda ba fi khilafin ummi saɓanin uwa ko saɓani a wannan matsalar tsakanin malamai amma dai wannan ayar nan da Allah ya faɗa wa mauludi lahu rizquhunna ko kiswatuhunna kamar tana ishara zuwa ga cewa shi wannan ɗan aikinsa ne ya zamanto ya yi wa ainihin ɗauki wannan gabarin abin ya miƙawa nauyin uba ne kai ya kula da ɗansa nauyin uba ne ya kula da ɗansa ta saboda haka ashe kenan idan uba ya zo samu wani abu a cikin dukiyar ɗansa zai iya ɗauka ya ƙyale ɗan ko yana so ko baya so amma wannan ya zo a wani hadisi da malamai suke fassara shi da wannan fassara ɗin sai dai akwai maganganu a kansa la'alla idan Allah Ubangiji ya sa mun samu dama gobe darasin mu na gobe sai mu tsora daga kan wannan matsala da mai ban sha'awa yadda malamai suka tattauna a kan me haƙƙin uba a cikin dukiyar ɗansa me haƙƙin uwa a cikin dukiyar ɗanta akwai sharaɗai ko ba sharaɗai akwai iyaka ko ba iyaka da makamancin wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka yi daidai الله تعالى القرآن يتشيمه الله تعالى أنزمت تشيم أهل القرآن أهل الله وخاصته ونرقون الله سبحانه وتعالى يا الدنيا ونبع لا إله إكتكي الله أعلم جديد سنة ينكم في أكيو وصفوا كم في أدوكك كينني وركروا كينني يا إدامو إن إيماني بعمد جاكسا بعمد المنقودة بعمد من إرتسي أوجنك الله أعلم جميع النيمان كينوكم كما نيمان كيكينك الله كيمن ونبع لا إله الله ربنا شفاء الصلاة والسلام على رمضان الله وأكبر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
صوت على أمين المعيكي يا الله
صوت المعيكي
على أمين
المعيكي
يا الله سيكون في شفية كرة نكي
ميكا مين
بسنو جديد
كافي جوني